la console Joubert Al-Tayyib.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk Sanyin nan ne. Tare da Tarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi. Yau Litinin 29 ga watan Mayu shekara ta 2023. To kamar yadda muka faro a shirin mu na safe, zamu ci gaba da kawo muku bayanai da rahotanni kan bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya da kuma gwamnonin jihohi a faɗin ƙasar. To amma da farko, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban ƙasar Turkiyyar Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaɓen fidda gwani da aka yi a jiya Lahadi. Erdogan ya yi magana da magoya bayansa bayan bayyana sakamakon farko da ba a hukumance ba, wanda ya bashi kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu ya samu kashi 48 cikin 100. Ina godiya ga kowane mamba na al'ummarmu da suka bani damar sake gudanar da mulkin ƙasar nan na tsawon shekaru 5 masu zuwa, in ji Erdogan, wanda ya lashe wanda ya shafi shekaru 13 akan karagar mulki. Ya ce yana miƙa godiya ga ɗaukacin 'yan ƙasar da suka nuna ra'ayinsu ga shekaru masu zuwa na kansu na 'ya'yansu ta hanyar jefa ƙuri'unsu a zaben. Mai kalubalanta Kılıçdaroğlu, wanda ke mayar da martani ga sakamakon da aka bayar, ya ɗora laifin rashin adalci a zaben. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa zai binciki zargin da Amurka ta yi cewa wani jirgin ruwa na Rasha ya tattara makamai daga wani sansanin sojin ruwa da ke kusa da birnin Cape Town a bara, kamar yadda ofishinsa ya bayyana a cikin wata sanarwa jiya Lahadi. Afirka ta Kudu ta musanta zarge-zargen da ya haifar da takaddamar diplomasiya tsakanin Amurka da Afirka ta Kudu da kuma Rasha, tare da sanya ayar tambaya kan matsayin Afirka ta Kudu na rashin ɗaukar matsaya a rikicin Ukraine. Shugaban Wagner Yevgeny Prigozhin ya yi ƙirarin jiya Lahadi cewa manyan jami'an Kremlin sun hana yaɗa labarai game da shi a kafafen yaɗa labarai na gwamnati. Shugaban sojojin haya na Wagner ya yi gargaɗin cewa irin wannan haramcin zai iya haifar da martani daga al'ummar Rasha cikin watanni. Kremlin bata mayar da martani kan kalaman nasa ba. An ɗauki tsawon lokaci ana gwamza faɗa tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya. Hare-haren sun sa mazauna ƙauyukan da ke ƙorafin jinkirin shari'a sun ƙara ƙaimi wajen kare kansu. Rikicin da ake fama da shi a shiya arewa maso yammacin Najeriya da kuma tsakiyar Najeriya babban ƙalubale ne ga shugaba mai jan gado Bola Ahmed Tinubu. Yana barazanar ƙara dagula al'amuran ƙasar tare da jefa fiye da mutane miliyan 216 cikin talauci. Manzar ta harkokin tsaro na gargaɗin rasa ƙwarin gwiwa ga gwamnati a matsayin mai kare 'yan ƙasa. Ƙwararru a fannin tsaro sun kira ga gwamnati mai jiran garo da ta magance musababbin rikicin tare da ƙarfafa jami'an tsaron ƙasar gwiwa da ƙarin ma'aikata da kuma kayan aiki.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya, amma kai tsaye yanzu bari mu faro takun daga jihar Legas, inda yanzu haka wakilinmu Babangida Jibril yake kan layi domin kawo mana bayanai kan yadda ake ciki dangane da shirye-shiryen rantsar da sabon gwamna. Babangida, kana tare da mu?
Na tare da ku.
Yawwa, to kai ma masu saurare bayani, shin wani hali ake ciki a shirye-shiryen rantsar da shugaban gwamnan jihar Legas, kasancewar tana ɗaya daga cikin manyan jihohi duk da yake gwamnan ya yi tazarce ne?
To kawo yanzu za a iya cewa an shirya tsaf domin gudanar da wannan biki na rantsar da shi Babangida Sanwo-Olu da kuma mataimakinsa Dr. Obafemi Hamzat. Kuma wannan biki za a gudanar da shi ne a dandalin Tafawa Balewa da ke nan tsakiyar birnin Legas. Dandali ne da aka sani wajen gudanar da tarurruka manya irin wannan da kuma sauran tarurruka na kasuwanci da dai makamantansu. Kuma duk inda ka duba a gefe ko kuma a sassa daban-daban na birnin Lagos za da cewa birnin ya dau harami an gudanar da tenti da gyararraki na gidaje ko ma'aikatu na gwamnati da shi kanshi wannan dandali da za a gudanar da wannan hidima.
Na'am, duk da yake ba wannan ne karon farko da za a rantsar da shi gwamnan ba, wannan ne karo na biyu. To amma wani abin da ba sabon ba shine ya zo ne a daidai lokacin da za a rantsar da tsohon gwamna da ya yi aiki a wannan wuri a matsayin shugaban ƙasa, wanda kuma ɗan jam'iyya ne na shi gwamnan na jihar Lagos. Shin ya wannan ya shafi ko kuma yake da tasiri ga wannan rantsarwa da za a yi yanzu a jihar Lagos?
Eto gaskiya saboda rantsar da shi zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda dan asalin jihar Lagos ne kuma tsohon gwamna, ya sa bikin na Lagos a yau ya zai kasance, ana ganin zai kasance da arbaje domin tamkar biki biyu kenan. Ana gudanar da na shugaban ƙasa kuma ana gudanar da na gwamna, saboda haka al'ummomin wannan jiha cike suke da farin ciki dangane da waɗannan tarihi da za su kafa yau na mulkin demokradiyya a Najeriya.
Shin menene 'yan jihar Lagos wadakila suke sa rai ga shi gwamnan? Shin zai ci gaba ne da salon takunsa na wato ita abinnan wa'adin mulkinsa na farko, ko ko akwai wasu sababbin tsare-tsare da wadakila ya alkawarin zai fito da shi, ko kuma jama'a suke fatan cewa zai fito da su?
Akwai tsare-tsare da ya fara tun wato karo na farko na mulkinsa, wanda kuma yake sa ran ya kammala wannan wa'adi na biyu. Ɗaya daga cikin su ko shine wato katafaren gadan nan na Fort Mainland Bridge da yake fatan ginawa, wanda za a gina shi a wajen yankin Lekki, wanda zai fito ta bangaren yankin nan kenan da aka gina matatan man fetur na Dangote. Sannan kuma akwai wato jiragen ƙasa da ka sani, shimfiɗa layin jiragen ƙasa da ya fara a karon farko don wa'adinsa, wanda kuma yake sa ran kammalawa a wannan wa'adi da ake ciki. Kuma fatan al'ummar jihar Lagos shine tun da dai akwai shugaban ƙasa da ya fito daga jihar Lagos kuma ya san matsalolin jihar Lagos, ana fatan zai samu haɗin kai da gare shi wajen ciyar da wannan jiha da ka sani cewa ita ce mafi yawan al'umma a Najeriya kuma mafi ƙarfin tattalin arziki.
To Babangida, ban sani ba, akwai wataƙila ka san a can baya an sami rahotanni ya hatsaniya a lokacin zaɓe wadda hatta ɗan so saboda irin ƙuri'un da jam'iyyar Labour ta samu. Shin akwai wani abu makamanci haka nan, ko ko akwai wani mataki da jami'an tsaro sun ka ɗauka domin ganin cewa an yi abin nan salo alum ba tare da wata matsala ba?
Kamar da yake gudana a wasu sassa daban-daban na Najeriya, jami'an tsaro sun ɗauki matakai na katta kwana domin ganin sun daƙile in ma akwai irin wannan yunkuri na tada rikici.
To madalla Babangida Jibril, saboda lokaci, muna godiya kwarai da gaske. To madalla, nan gaba kaɗan Babangida zai dawo da sharhin jaridu. To amma kafin nan, bari Sarfilu ya sake dawowa da ƙarashin labaran duniya tukunna.
Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy sun ci miyar jejeniya jiya Lahadi kan ƙara adadin lamunin da gwamnati za ta iya ci, kuma suna kira ga majalisa ta amince da dokar don gujewa faɗa matsala a karon farko. Sai dai kuma 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin riƙau daga jam'iyyar Republican nan take sun bayyana adawa a ranar Lahadi kan yarjejeniyar da shugabannin biyu suka cimma. Da yake magana da fadar White House da yammacin jiya Lahadi, Biden ya ce yarjejeniyar labari ce kuma ya buƙaci 'yan majalisar da zartar da ƙudurin. Yarjejeniyar ta hana mafi munin rikicin da za a iya fuskanta, rashin biyan bashin gwamnati a karon farko a tarihin ƙasar mu, inji shi. McCarthy yana tattauna kan yarjejeniyar a Capitol, ya ce a ƙarshen rana mutane za su iya sa ido don samun damar cimma wannan buri. Hukumomin Taliban da na Afghanistan da makwabciyarta Iran sun ce jiya Lahadi mummunar gwabza tsakanin jami'an tsaron kan iyakarsu ya lafa, inda ɓangarorin biyu suka shiga tattaunawa domin sassauta tashin hankalin. Rikicin ya barke ne a lardin Nimroz dake kan iyaka da kasar Afghanistan a ranar Asabar din da ta gabata inda ya kashe jami'an tsaron Iran biyu da kuma wani mai tsaron kan iyakar kasar kamar yadda jami'an kasashen biyu suka sanar. Bangarorin biyu sun yi musaya harbe-harbe da aka yi akan iyakokin kasar lamarin da ya kara ta'azzara rikicin kasar Iran da Afghanistan sakamakon takaddama albarkatun ruwa. Kamfan dillancin labaran IRNA na kasar Iran ya ambata wani babban jami'in kasar yana fadar haka a jiya Lahadi yana cewa ana cikin halin da ake ciki a yankin da ke rikici kusa kan iyakar Sosuli da lardin Sistan Baluchistan na kasar Iran. Daga ƙarshe ministan lafiya na Burtaniya Steve Barclay ya faɗi jiya Lahadi cewa gwamnati ba za ta tauna kan biyan albashi da kungiyar ma'aikatan jinya ba saboda barazanar ci gaba da yajin aikin da suka yi. Ta yin da gwamnati ta bayar wanda ya haɗa da biyan kashi biyu cikin ɗari na albashi a shekarar kuɗi ta 2002 zuwa 2023 da ƙarin albashin kashi biyar cikin ɗari na shekarar 2023 zuwa 2024. Mambobin kwalejin jinya ta Royal sun ƙi amincewa da shi a watan Afrilu. Da aka tambaye shi ko gwamnati za ta dawo da tattaunawa da ƙungiyar, Barclay ya ce ba akan adadin albashin ba. Tunda ya kungiyar ta fara kada ƙuri'a ga mambobinta 300,000 a cigaba da yajin aiki na tsawon watanni shida masu zuwa. Tunda ya kungiyar ba ta amsa buƙatar kamfanin dillancin labarai na Reuters na yin sharhi kan kalamin Barclay na ranar Lahadin ba. Ta ce dole ne gwamnati ta biya ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa daidai.
Ga gaida Sarfilu Hashim Gumes da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi babban birnin tarayya Abuja, birnin da rahotanni suka ce yanzu haka ya dau harami domin gudanar da bikin rantsar da sabon shugaban kasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima. Wakiliyarmu Madina Dauda ta bayyana mana yadda aka waye garin yau a birnin na Abuja da kuma abubuwan da ake sa ran za su faru.
Gaskiya Abuja ta cika makil ya zuwa yanzu domin akwai hanyoyi da yawa da aka rufe, sannan kuma motoci daban-daban sun shigo da jihohi daban-daban, za su ga lambobinsu daban-daban, lambobin Lagos ne, lambobin Abeokuta ne, lambobin Ibadan ne, da su nan da yawa sun cika wuri. Ana ta bukukuwa a wurare daban-daban da ya nuna maka alamun cewa akwai abin da zai faru. Tun ran Alhamis ake waɗannan bukukuwan har ya zuwa yanzu.
Wato a ratsar da shugaban kasa za a ce wata babbar siyasa ce wadda na san da cewa takan hada shugabanni musamman kama daga nahiyar Afirka har ya zuwa waje. Najeriya kasa ce ta musamman za a ce a nahiyar Afirka kasancewar tana daga cikin kasashe gaba-gaba na wannan nahiya din, waɗanda kuma na san suna ɗaya daga cikin waɗanda ake duba ko kuma ma'auni na demokradiyya kamar yadda na demokradiyya da wasu kasashe ke duba kamar madubi ko mahanga. Shin me zaki bayyana watakila da suwa za a ce yanzu sun riga sun iso Najeriya domin halartar wannan gagarumin biki na rantsar da sabuwar gwamnati?
To yanzu a yanzu dai Najeriya, gwamnatin Najeriya kanta ta gayyato kimanin shugabannin kasashe 65 daga fadin duniya baki daya, kuma yanzu a yanzu tawagar da shugaban kasar Amurka Joe Biden ya aiko sai daga sun iso. Tawagar shugaban kasar Canada sun daga sun iso. Tawagar Afirka ta Kudu sai daga sun iso. Wato yawancin dukkan waɗanda aka gayyata dai yanzu a yanzu abinda muka samu labari shine kasashe 65 aka gayyata a duniya, kuma yawancin su da sun shigo Najeriya. Najeriya kuma cikin birnin tarayya Abuja, saboda haka ba mata ka tsinci a cikin birnin tarayya yanzu haka, ko hotel ka tafi ko ina a ciki
yau
kuma ka tsinci ko ina da ka ga yawan mutane. Duk inda ka tafi zaka ga yawan mutane, dole ne ko da kai ba ko ne zaka san cewa akwai wani muhimmin dalili yasa birnin tarayya ta Najeriya ta cika makil da taron jama'a ta kamanta mutala cewa ka dai san cewa akwai waɗanda suka zabi shi sabon shugaban kasar Najeriya dai cikin mutane miliyan 200 da ɗan kai za a ce kashi 37 ne kadai suka zabe shi saboda haka akwai ɗan adawa na nasu waɗanda suke kaunarsa kuma suna nasu saboda haka gari ya cika ko ina zaka ga biki ne iri daban-daban ake yi to saboda ka san cewa a wannan dandali dama ake rantsar da shugaban kasa ko sabo ko kuma wanda zai ci gaba da mulki karo na biyu annan wurin dai ake rantsar da su saboda haka wannan wurin shine aka toshe duk hanyoyin da za su kai ka kutsar da wannan wuri irin matakan tsaron da aka dauka kenan
to gaida Madina Dauda to kamar yadda kuka ji cewa kasashe da dama ne suka aiko da wakile domin su shedi wannan gagarumin biki na rantsar da sababbin shugabannin Najeriya aka haka na tambayi mai fashin baki kan siyasar duniya Professor Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya ta Birnin Kebbi ko menene tasirin haka
babban tasiri da yake da shi na daidai fatan alheri da yake mana duk kasashen duniya na biyu kuma yana nuna muhimmancin Najeriya a kasashen duniya duk da yan matsaloli da suke damun mu yana nuna duk da haka duniya bata yada mu ba duniya tana mana fatan alheri duniya tana so ta ga Najeriya ta zama kasa ne mai albarka kasa kuma ta zama kasa ne mai muhimmanci
Na'am to idan aka yi la'akari da yadda wasu watakila suke ganin kaman akwai kasashen da basu amince da wannan zaben ba kamar kasar Amurka to amma kuma sai gashi tana kusan za a ce ma ta fi kowace kasa turo tawaga mai yawa inda kusan tawagar ta kunshi har jami'ai 10 jami'ai 9 karkashin jagorancin sakatariyar ma'aikatar filaye da gidaje wannan na nuna kenan irin yadda al'ummar duniya suka amince da zaben duk da ƴan korafe-korafen da ke cikin sa ko kuwa yaya
yana nuna haka wato shi zabe da abubuwa irin wannan da ake ba yadda zaka yi ka samu zabe da zai gansar da kowa da kowa na ɗaya kenan na biyu kuma duk zabe da ake irin wannan zai kasance abin nan ne hudda ne na ƙasa hurumi ne na ƙasa ba ƙasar da take da abin nan na daman cewa ga yadda take son wani gwamnati ko gwamnatin ƙasa ta zama in ba dai kuma an samu wani baraka ne da ke kawo barazana ga kuma su waɗancan ƙasashen banda namu ka gane don haka aikawa da irin wannan da kuma matsaloli da aka samu za a du za a sa shi ne bisa mizani akwai matsaloli amma in an hada duka wanne ne ya fi su a ganin su muna da dokan yin namu zabe sun turo yan sa ido yan sa ido nan sun ce da matsala amma dai an yi zabe kuma zaben nan in an dora shi ga mizani yayi ba wani abin da za a ce za a watsas bane
to yanzu idan muka dubi shi kan shi zababben shugaban kasa wanda za a rantsar da shi a safiyar yau din nan Bola Ahmed Tinubu da kuma irin watakila hulɗar da yake da ita da wasu kasashe ko kuma aka sai haka shin waɗanne irin alfanu kake ganin Najeriya za ta iya samu musamman abin da ya shafi dangantaka da kuma tallafi na kasashe musamman masu ƙarfin tattalin arziki masu ƙarfin makamai masu ƙarfin demokradiyya da dai sauransu ga ƙasarmu ta Najeriya idan ya karɓi mulki
to na daidai ni ina ga abin da ya kamata kasashen nan su bari yin katsalanda wajen aikin da bai shafe aikin cikin gida da bai shafe su ba na biyu kuma su taimaka mana da lura da cewa wannan shiri na demokradiyya da muke yi sabon shiri ne duk bamu kai shekara 70 ba in ka duba kasashe irin su America sun fi shekara 250 in ka duba irin kasashe su Ingila da su Faransa sun yi shekara dubbai suna raya da kuma yi wa demokradiyya ta ba yadda za a ce muna mizani guda da su amma inda za su taimaka mana samun zaman lafiya da ci gaba na kasashen mu shi ma zai shafe su kuma kara manta da muhimmancin Najeriya a Afirka Najeriya tana da kashi 25 a cikin duk kashi 100 na Afirka ko ma a ce inda bakaken fata suke ga duniya duka don haka muna da muhimmanci kwarai da gaske muna da kuma rawar takawa ga abubuwan da ke faruwa a duniya
masana ire-iren ka kun sha bayanan Najeriya a zaman kaman madubi a nahiyar Afirka idan muka tsaya anan inda ake ganin cewa kaman wata abace ta kwaikwayo wadda mutane da dama suna nazari akan irin yadda take gudanar da abubuwanta alal misali ko na ci gaba wani lokaci har ma na koma baya ciki har da juyin mulki idan aka koma ga tarihi shin wani irin tasiri kake ganin yanzu ire-iren wannan bikin zai yi ga kasashen mu na nahiyar Afirka
na daidai wannan bikin zai nuna ne gaskiya ana samun ci gaba duk da wasu ƴan matsaloli a zamantakewar mu kasa babbar kasa mai gudanar da mulkin ta ga tafarkin demokratiya na biyu kuma kasashen Afirka da yawa naji daga mutane da yawa ƴan Afirka da suke ce suna daukan mai zamu ce suna daukan kibla ne daga abin da ke faruwa a Najeriya in har an samu zaman lafiya a Najeriya za a samu zaman lafiya a Afirka Najeriya abin koyi ne in ka duba Najeriya kanta tana kama da Afirka akwai addinai da yawa mutane ne kasa ne mai addinai da yawa kasa ne mai kabilai da yawa amma addinai kasa ne ke da arziki na yadda za a yi amfani da shi a sarrafa don inganta rayuwar 'yan kasa don haka ba karamin muhimmanci muke da shi ba na nuna kibla ga abin da Afirka za ta iya zama
Professor Tukuru Muhammad Baba kenan mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya yanzu kuma za mu nufi jihar Kano inda wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari zai bayyana mana halin da ake ciki dangane da batun miƙa mulki da kuma rantsar da sabon gwamna Abba Kabir Yusuf.
To, shi a miƙa mulki a hannun sabon gwamnati ai ya kan samu koma-koma za a ce ya an kusan karkare shi domin muhimmin abin mu an riga an yi shi ne dama sun tsara kamar yadda wato su hukumomi ko kuma gwamnati da za ta kare in an jima za ta fitar da sanarwa shi ne tun a daren jiya shi tsohon gwamna zai miƙa takardun miƙa mulki ga sabon gwamna da ranar jiya karfe 9 kenan saboda yana so zai halarci taron da ake yi na wato karɓar mulki daga Buhari zuwa Tinubu a can Abuja don haka babu tarada da aka saba muka saba gani a kan mulki lokacin da aka dawo wannan tafanci na demokradiyya shi ne kamar bibiyar yanzu nan karfe 7 da nake magana da kai yawanci ake hallara a gidan gwamnati a da sabon gwamna za su da yan target za su hadara a haɗu a ba da wannan jawabin miƙa mulki ɗin bayan an gama kuma su sabon gwamnati za su yi can babban filin taro da ake yaba da sauransu ko kuma gwamnati kuma karama su yi sarka a kofar gwamna amma shi wannan kalan galibi da ba da izini cewa yana tuzin tafi Abuja kuma Abuja nan wata kira nan da yan sa'o'i kalilan za a kulle jiriya filin jirgin sama na Abuja
akwai rahotannin da ke bayyana cewa kamar yadda ka faɗa daga cikin waɗanda aka gayyato a muhimman mutane har da wato tsohon sarkin Kano a Muhammadu Sanusi na biyu shin ya kaji mutane suna faɗa dangane da gayyatar da aka ce an yi masa da kuma zuwan da aka ce ya je a Kano kuma har an tarbe shi
kamar yadda nima na ga takarda tun makon jiya wata shi sabon gwamna ya rubuta wa shi wato cikakken sarki a kwamiti lami da kwamiti ya ce ana gayyatar da yi wannan halatta amma ya zuwa yanzu magana da yake da kai ban da cikakken bayani ko shi tsohon sarki ya bayyana a Kano illa iyaka kafin wannan lokacin yake magana da kai mutane suna ganin cewa zai suna ganin cewa ne ya kama ba laifi idan an gayyace shi zan babu laifi idan ya zo amma suna ganin cewa ai zuwan masa ba abu ne wanda ya dace ba a wannan gabar musamman la'akari da yadda wato limamar yadda a cikin da sauran abubuwa da aka yi da suka biyo baya na maganganu da sauransu. To a yayin halin dai sai zuwa jimawa ɗin idan aka hallara a filin taro na kofuna ikiriya bayan da kofuna bai bayyana ba cikin ma.
To a ƙarshe jihar Kano na ɗaya daga cikin jihohin da aka sami sauyi daga wata jam'iyya zuwa wata, wanda wasu na hasashen akwai abubuwa da dama da ake tunanin za su iya biyowa baya na garan bawul ko kuma sake fasali ko kuma sake wasu tsare-tsare ko wasu manufofi na ita gwamnati mai barin gado da ita sabuwar gwamnati za ta yi. Ya kake ji hasashen masana ko kuma ya kuke hasashe ku da kuke lura da al'amura a jihar ta Kano abubuwa za su kasance bayan karɓar sabuwar gwamnati ta karɓi mulki a jihar?
Gaskiya ne akwai wannan hasashe ɗin, kuma ba ma hasashe ba ne, za ka iya cewa abubuwa ne bayyananni wanda su sabuwar gwamnati suka rinka ambatawa. Suke ba akwai wasu abubuwa da suke ganin cewa ba su nisa ba, kuma wannan abu ne sababbi da amma lokacin da aka sami sauyin gwamnati ya kira ko daga ɗa zuwa uwa ne an sami sauye-sauyen alƙiblar gwamnati. Illa iyaka abin da ya fi zafafa da ya ce daga wata jam'iyya ne zuwa wata ya wannan ya fi zafafa cewa ko musamman da yake akwai zazzafar hamayya ko adawa da ake cewa shi ne sa wato ya zama kai wani abu na kaman ba sabin ba. Amma abin da kuma masana suke faɗa shi ne cewa galibi wato waɗannan kalamai ne da lafiza irin na siyasa kafin ka shiga cikin tsarin gwamnati. Akwai wasu abubuwan da in ka yi wato kana mutu kallon ajenda ne a tsarin gwamnati kamar yadda masana suke faɗa, sai ka shiga ciki kuma sai ka ga ai ba yadda za ka yi da shi.
Yanzu waɗanne irin muhimman wurare ne kake ji watakila masu sharhi ko masana suna ganin kaman ita wannan gwamnatin za ta fi saurin sauyawa a tsarin da ake cikai a halin yanzu?
To su abinda suke watakila suke ganin ko suka fi faɗa cewa akwai tsarin tsarin birane na gine-gine da ake da ma wasu sauye-sauye da aka kawo na wasu cibiyoyi na gwamnati. Ita tsohon gwamnati suke ganin cewa kamar wato abubuwa ne waɗanda ba a amfana su yadda ya kamata, don haka ta kawo tsari wanda ke ganin cewa za a fi amfana su. Misali
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To masu sauraro, saboda ƙarancin lokaci ba za mu sami damar kawo muku sharhin jaridu ba, to amma ga Sarfilu zai zo da labarai amma a taƙaice.
To a takaice, shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaben fidda gwani da aka yi jiya Lahadi. Erdogan ya yi magana da magoya bayansa bayan bayyana sakamakon farko da ba a hukumance ba, wanda ya bashi kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu ya samu kashi 48 cikin 100. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa zai binciki zargin da Amurka ta yi na cewa wani jirgin ruwa na Rasha ya tattara makamai daga wani sansanin sojin ruwa da ke kusa da birnin Cape Town a bara, kamar yadda ofishinsa ya bayyana a cikin wata sanarwa a jiya Lahadi. Afirka ta Kudu ta musanta zarge-zargen da ya haifar da takaddama diplomasiyya tsakaninta da Amurka da Afirka ta Kudu da kuma Rasha, tare da sanya ayar tambaya kan matsayin Afirka ta Kudu na rashin ɗaukar matsaya a rikicin kasar Ukraine. An ɗauki tsawon lokaci ana gwamza faɗa tsakanin manoma da makiya a Najeriya. Hare-haren sun sa mazauna ƙauyukan da ke korafin jinkirin shari'a sun ƙara ƙaimi wajen kare kansu. Rikicin da ake fama da shi a shiya arewa maso yammacin Najeriya da kuma tsakiyar Najeriya babban ƙalubale ne ga shugaba mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu.
Da masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da rana, wato karfe 4 na yamma agogon Najeriya da Nijar, karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Robert Bass. Murtala Faruk Sanyinna, sai muku fatan alkhairi, ma'assalam.